Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya da ke birnin Kunne. Za kuma iya sauraron mu a tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Laraba 11 ga watan Disamba na shekarar 2019. Amina Bahari Auna ce tare da Yusuf Aliyu Harande a cikin shirin namu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 10 na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanan labaran duniya.
To ɗan jam'iyyar Democrats sun mai da hankalinsu akan laifuka guda biyu da suke so su yimfani da su wajen tsige shugaba Donald Trump. A yau Laraba kuma ake sa ran mai bincike na ma'aikatar shari'a zai gabatar da wani bincike, zai gabatar da wani rahoto a gaban majalisar dattawa. Idan muka kalla Somalia kuma za mu ji cewa an harbe wasu mutane biyar.
Kanan labaran duniya kenan kuka saurara. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani rahoto da bankin raya kasashen nahiyar Afirka AFDB ya fitar ya ce kashi 50 cikin kudaden shiga da Najeriya ke samu a cikin gida na tafiya ne wajen biyan kudaden ruwan basussuka da Najeriya take karba daga kasashen waje.
To gaskiya abin da muwani take kasar da take da albarkatun man fetur kuma take da yawan jama'a kuma take da hanyoyin haraji masu girma wannan irin kaso yana tafiya wajen biyan bashi.
Za ku kuma ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari akan jami'an tsaro a iyakar Jamhuriyar Nijar da kasar Mali.
To duba da gani cikin jihar attack shi ayi attack kullum shi ne kira guda kuma alhali wai sun da cewa da kai bazin militar Francis da American da Alman da suke nan a cikin wannan kasar tamu.
Sannan muna tafe da shirin himma da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta email, amma da farko bari mu fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Bayan kwashe tsawon watanni biyu suna bincike akan wasu daga cikin ɗabi'un shugaba Donald Trump, ƴan jam'iyyar Democrat sun mai da hankalinsu akan wasu daga cikin laifuka da shugaban ya aikata, ciki kuwa har da rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller kana da rashin mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar. Daga ƙarshe dai, kakakin majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi tare da wasu jigajigan jam'iyyar Democrat sun cimma matsaya akan laifuka biyu. Na ɗaya, amfani da iko ba bisa ka'ida ba. Na biyu kuwa, hana majalisa ta gabatar da aikin ta yadda ya kamata. ƴan jam'iyyar Democrat ɗin dai sun takaita laifukan ne don su samar da matsaya, sai dai suna fuskantar suka daga ƴan jam'iyyar Republican kan cewar sun yi yunkurin tsige zababben shugaban ƙasa ba bisa ka'ida ba a cewar masana. A yau Laraba ne dai ake sa ran babban mai bincike na ma'aikatar shari'a a nan Amurka zai gurfana a gaban kwamitin shari'a na majalisar dattawa don ba da bahasi akan rahoton da ya fitar mai nuna cewar binciken da hukumar ta manyan laifuka FBI ta yi akan Rasha ko ta yi katsalandan a zaben kasar ba yi da wani son zuciya a cikinsa. Michael Horowitz, wanda ya fitar da rahoton shekaran jiya Litinin, mai ɗauke da ƙwararrun hujjoji da ke nuna cewar kiraye-kiraye da shugaba Donald Trump ke yi na cewar binciken hukumar ta FBI bai ta da kullin siyasa ne kawai ga gwamnatinsa. Trump dai ya faɗa cewar rahoton da ya tabbatar da wannan bincike yunkurin haramta yunkuri ne kawai na tsige shugaba wanda ba a taɓa tsammanin hakan zai afku ba. Jiya Talata ne dai shugaba Donald Trump ya soki shugaban hukumar ta FBI Christopher Wray bayan wata tattaunawa da ya yi da gidan talabijin na ABC inda yake bayyana cewar binciken sun gudanar da shi ne ba tare da la'akari da bangare ba. Ya kuma kara da cewar Horowitz ya gano wasu kurakurai da hukumar ta FBI ta yi lokacin gudanar da wannan bincike. Jami'an tsaro a kasar Somali sun harbe wasu mutane biyar waɗanda jami'an suka tabbatar da cewar su ne suka kitsa harin da aka kai da yammacin jiya Talata a wani otal ɗin alfarma da ke kusa da fadar shugaban kasar a cewar mahukunta. Akalla mutane biyar ne suka mutu, wasu kuma sun raunata. Daga cikin waɗanda suka mutu sun hada da tsohon alkali da jami'an tsaro guda uku lokacin musayar wuta da 'yan bindiga. Mai magana da yawun gwamnatin Somali Ismail Muktar Umar ya tabbatar da hakan a shafin sa na Twitter da cewar baki ɗaya an kashe mutanen biyar da ake zargi. Gumurzin dai ya ɗauki kimanin sa'o'i bakwai tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan bindigar a otal ɗin mai hawa biyu wanda shine kusan za a iya cewa karo na uku da 'yan bindigar suka kai hari a wannan otal ɗin a 'yan shekarun baya. Tun farko dai jami'an 'yan sanda sun kubutar da kimanin mutane 82 ciki daga cikin otal ɗin, akalla 'yan majalisu akalla kuma waɗanda aka kubutar mafi akasarinsu fararen hula ne. Labaran na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Fashewar wani babban bom da harin bindiga da aka kai a kan wani babban sansanin sojojin Amurka da ke Afghanistan yau Laraba ya yi sanadiyar mutuwar mutane mutum ɗaya tare da raunata fiye da mutane 80 wanda akasarinsu fararen hula ne. Hukumomin sojojin Afghanistan sun tabbatar da afkuwar lamarin da cewar ɗan ƙunar baƙin waken na ɗauke ne da wata mota da take cike da kayan fashewa wanda ya tsaya a bakin wani asibiti da ba amfani da shi dauke da wannan motar kusa da kuma sansanin na Amurkawa da ke Bagram da ke lardin Pauram. Kungiyar Taliban dai ta dauki alhakin kai harin. A wata sanarwa da ta fitar, Taliban ta yi ikirarin cewar ɗaya daga cikin maharan ya tafi wannan guri ne domin gabatar da wannan aiki da ya ɗauka, inda ya lalata bangon sansanin sojojin Amurkan. Hakan kuma ya baiwa jami'an nasu dama suka shiga ciki domin yin batakashi tsakaninsu da sojojin na Amurka da kuma jama'a da ke ciki. Yawancin lokuta dai kungiyar dai sukan fitar da wani fasali ko sukan fitar da wani bayanai da ke nuna cewar su ne suka kai wannan harin a wannan gurin.
Labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani rahoto da bankin raya kasashen nahiyar Afirka AFDB ya fitar ya ce kashi 50 cikin kudaden shiga na Najeriya ke samu a cikin gida na tafiya ne wajen biyan kudaden ruwan basussukan da Najeriya ta karba daga kasashen waje. Dangane da haka, abokin aiki na Mahmud Lalo ya tuntubi Malam Yusha'u Aliyu, masani a fannin tattalin arziki a Najeriya, yadda yake kallon wannan rahoto da bankin na raya Afirka ta fitar.
To gaskiya abin damuwa ne a ce kasar da take da albarkatun man fetur kuma take da yawan jama'a kuma take da hanyoyin haraji masu girma, wannan irin kaso yana tafiya wajen biyan bashi saboda irin basussukan da aka ciyo da kuma yawan kuɗin ruwansu. Kuma idan ka auna ko a kan sifin kuɗi na 2020 za ka iske cewa kuɗin ruwa wanda za a biya ya fi yawan kuɗaɗen manyan ayyuka, abinda ake cewa capital project. To kaga ashe idan aka samu wannan yanayi, yawan kuɗin da ake biyan kuɗin ruwa ya ci manyan ayyuka, to kaga ba karamin lalura bane ga tattalin arzikin da yake fama da GDP wajen tafiyar da shi, kuma ya ɗauki lokaci mai tsawo da wannan GDP. Sannan kuma akwai shirye-shiryen ci wasu basussukan wanda girman kuɗaɗen da ake biya wajen biyan kudin ruwan nan zai sake karuwa sannan kuma ya ci gaba da wawure gaba daya kudaden da kasan take samurwa a cikin kasan kuma ya rinka tafiya wurin waɗannan hukumomi
to haji sha'u wannan bayani da bankin na rayi kasashen Afirka ya fitar kan basussukan Najeriya na zuwa ne kuma a daidai lokacin da hukumomin kasar ke kokarin ciwo su basussukan kamar ya kake kallon wannan kuma
to na farko dai yanda muke kallon sa ba wani ba shi ba shi ba matsala bane a yanda yake amma kudaden ruwan da irin basussukan da ake zara a ciwo masu kudaden ruwan wanda zai iya ninkawa to shine babban matsala amma a irin bayanan da aka samar na irin waɗannan basussuka ne wanda suke da wani lokaci da ake cewa moratorium term wato kaman an ciyo su to kudin ruwan ba yanzu nan za a fara biyan kudin babalantana kudin ruwan to kaga irin waɗannan idan za a samu su domin jikin tattalin arzikin yana da yawa sannan kuma kudaden da kasan take samarwa yayi kaɗan ya tafi da girman tattalin arzikin kasan saboda haka ake bukatun waɗannan basussuka sai dai abin da zamu yi kira shine irin waɗannan basussukan da za a samu su to ai kokari a samu su a hukumomi da ba sa sa kudin ruwa kamar irin waɗannan instrument wato kudaden da ake samu na bankunan Islama ko kuma waɗanda kasashe suka sa waɗanda ba su da kuɗaɗen ruwa mai yawa sannan kuma za a ɗauki lokaci mai tsawo kafin a bincike su sannan kuma za a sa su a harkokin da za su juya tattalin arzikin ƙasa to idan aka yi haka to laluran zai zama ya ɗan sauki kaɗan amma kowane irin yanayi ake ciki zama da bashi bai kai zama ba bashi ba.
To kamar a iya cewa kenan wannan gargaɗi ne bankin na rayi ƙasashen Afirka yake wa hukumomin Najeriya koko dai.
Wannan kiraye-kiraye ne na gaskiya saboda suke da alƙaluman da ake karɓan basussuka kuma su suka san irin girman da tattalin arzikin Najeriya yake da shi kuma suka san irin gudunmuwan da wannan kuɗaɗe da Najeriya suke sawa a cikin wannan banki da kuma irin kuɗaɗen da suke samarwa. Saboda haka waɗannan abubuwa suna da kyau a tattalin arzikin ƙasa sannan kuma irin waɗannan bayanai ba kyau a ɓoye su saboda in an ɓoye su ma ba a yi da amfani ma ƙasan a yau kuma ba zai mata amfani a gobe ba. Sai dai kullum idan an samu da irin waɗannan bayanai to idan mahukunta sun kalli bayanan to sai kuma a fitar da tsarurruka waɗanda za su yi daidai da abin da ake bukata kuma za su rage hasashen rigingimu ko kuma wahalar da ake ganin mata tattalin arzikin a nan gaba kaɗan.
Matsalolin Najeriya kafin su kashi-kashi babbar ga mu ba watanni ba kana baro.
A gaida da Mahmud Lalo da Malam Shau Aliyu. Frederica Wilson, 'yar Majalisar Dokokin Amurka wacce ta kudari aniyar ganin an kubutar da raguwar 'yan matan Chibok da mayakan Boko Haram suka sace a shekarar 2014 a jihar Borno, Najeriya. Ta hada wani taro a nan Amurka domin tunatar da hukumomin Najeriya da sauran kasashen duniya batun sauran 'yan matan na Chibok. Yayin taron an gabatar da littafin da wata 'yar jarida Isha Sese ta rubuta kan 'yan matan na Chibok kuma abokin aiki na Abdulaziz Adili Turo ya zanta da Patience Bulus ɗaya daga cikin 'yan matan da ta samu kubuta inda ya tambaye ta yadda take kallon wannan littafi.
Takardar nan zai sa iyayensu su ga cewa sauran 'yan matan nan za su fita har da mu ma da muke musu addu'a. Takardar yana da kyau ya bamu kwarjini da zamu ci gaba da yi musu addu'a domin su fito. So ni ina murna da na dawo na tayata wannan farin cikin da ta yi wannan takardar kuma na ji daɗi sosai da ta rubuta domin storin su bare ta a mutuwa ba kowa zai dinga saye takardar ya karanta sai a gani me yake faruwa ta yanda za a iya taimake su su dawo gida.
Patience, wannan littafin da ta rubuta ga ganinki ta ce duk kuɗin da aka samu za a taimaka ma 'yan uwanki wanda suke a gidan.
Ina gani za ta yi domin gaskiya tana taimako da shi ke ta iya ta ɗauka. Ta yi tafiya zuwa Najeriya ta yi interview ma sauran iyayen yaren Chibok da suke nan a gida ta yi interview nasu ta tambaye me yake faruwa da kuma mun da muna nan in ta tambaye mu me yake faruwa ta rubuta takardar. Ina gani cewa za ta taimake sauran 'yan matan da ba su fita ba har ta ma mun da mun riga mun fita.
Za ki faɗa mana kaɗan tun yaushe ki zo nan kuma ya ki kasance a wannan wurin?
Domin lokacin da na dawo zuwa wannan garin a shekara 2014 ita ne na fara zo na zo cikin Congress office din bayan da nayi kwana biyu a wannan garin da muka dawo kaga lokacin bai iya English ba so ban san menene take fada ba but ta fada kan za ta taimake mu a makaranta da sauransu kuma mun zanna da ita mun yi foto da sauransu kuma daga wancan lokacin a 2015 ma mun dawo zuwa Congress din mun zo mun yi magana akan Chibok Girls da basu zo ba mun yi campaigning musu daga lokacin kuma ya ci gaba bring back our girls suna dinga yi da kokari kuma kaga kowanne ranar Laraba suna sa rigaja domin su presenting sauran Chibok Girls da basa nan bring back our girls to ina gani tana kokari
to fesha wani kira gare ki a yanzu haka ga gwamnatin Najeriya musamman zance shugaban Najeriya Muhammadu Buhari
to ni dai ina roƙon shugaban ƙasar Najeriya yayi kokari na san yana kokari akan ya kawo sauran yan matan da suke zama Sambisa ba ina son su kara kokari su yi aiki domin iyayensu suna cikin damuwa da kuma mun da yan uwansu muna nan har yanzu muna cikin damuwa ba mu san me yake tafiya da su a wannan jejin ba ko da a ce ma ba a taba su ba zai musu dadi ba suna tunanin yan uwansu so ya kamata at least yayi kokari ya kawo su zuwa gida saboda su ma su zo su ci gaba da rayuwa su yi makaranta su taimaki kansu da kuma yan uwansu
Patience Bulus kenan ɗaya daga cikin ƴan matan Chibok da ta samu kubuta wasu ƴan bindiga sun kai hari a jiya da yamma akan jami'an tsaro a garin Inatest na yankin Tilibiri iyakar jamhuriyar Niger da kasar Mali kwana ɗaya kenan bayan kai wani hari da yayi sanadiyar mutuwar sojoji uku a sansanin sojan Agando na gundumar Tiliya ta yankin Tawa abin da ke sake farfado da muhawara akan matakan tsaro akan wato matakan tsaron kasar ta Niger wakilin muryar Amurka a Yamai Sule Mumuni Barma ya aika mana da ƙarin bayani
A wajen karfe 6 na yammacin jiya talata ne wasu mutane akan babura dauke da bindigogi waɗanda kuma wasu motoci kirar peacock ke rufawa baya suka afkawa barkin sojan Inatest na gundumar Ayeru a yankin Tilibiri iyaka da Mali a wani lokacin da jami'an tsaro ke kokarin so masallar magarba majiyar wannan labari ta kara da cewa sojojin sun janye daga barkin a sakamakon lura da munin wannan al'amari dake faruwa kwana ɗaya tak bayan harin da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji uku a barikin sojan Agando na yankin Tawa abinda ya sa 'yan ƙasa suka fara kiran hukumomi su canza salon yaƙi shugabar kungiyar Genome Fund matataya na da irin wannan tunani
sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanga haraka sai kowa sa hannu an sa ƙarfi da ƙarfi an gama da addu'a kin gari su kuto a ci akwai sojawa akwai makamai dan ta adda su zo su ci karin su ba babbaka su juya baya su tafi baka da izinin mai da martani sai kun ga ma manyan ina wanda za a sama hari kai kira ka ga ma babbanka babbanka ma ya ga ma babban shi komi da komi ayi ta salula kakin dai aje a ba da izinin a mai da martani wadannan funtai inda suke
hukumomi a gundumar ta Ayeru sun tabbatar min da faruwar wannan al'amari ko da yake kawo yanzu ana ci gaba da tattara bayanai dan tantance da abin ya haifar in ji su to amma wata majiya na cewa gumurzun da aka shafa awoyi ana kafsawa ya haddasa asarar rayuka da dama a bangarorin biyu tare da kona motoci da tarin kayayyakin yaki abin da ke janyo ayar tambaya daga 'yan kasa irin su jami'in fafutuka Hamidu Sidi Fodi
Africa turkun ka duka fanni mu na Sahel yau ya zama to kasashe ne zama to tashi hankali ko ina ne muke gani shi kadiba gani cikin ji ayi attack shi ayi attack kullun shi ne yake nazuba kuma alhali ne san da cewa da kai bazin militaire français da american da alman da suke nan a cikin wannan kasar tamu kenan mu a takaice kwatanta muka zamu wannan bazin ba mu gara nan a cikin wannan kasar tamu ta tambaye jama'a fi sabili da isma sai mata ma mutanen Niger tun da suka tawo ya kamata su ba mu hadin kai don saboda
a watan Yulin da ya gabata wani harin da aka kai a garin Inatest ya halaka sojojin Niger kimanin 18 domin tunkarar wannan matsala da takici-takicin yawa majalisar ministoci a farkon makon nan ta bada sanarwar tsawaita dokar ta ɓaci a yankunan Tawa da Tilibiri da Jifa masu fama da hararen 'yan ta'adda Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
A gaida Sulaiman Muni Barma, kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda lokaci ke cewa karfe 10 na safe da minti 20. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne Briska Das El Aslin ƙasar Najeriya dake nan jihar Maryland dake ƙasar Amurka yanzu ga ganin ki kin kwashe wajen shekaru ina ji da dama a nan Amurka ga ganin ki me ya kamata a yi a yankunan mu in ce Niger Kamaru Chadi musamman arewacin Najeriya in ce domin mu ga an samu sauyi ga rayuwar dan adam
1983 da nazo nan nazo da yaro yana dan fari na yana shekara 1 da wata 9 nazo na haihuwa na biyu anan dan fari na na haife shi a kasar mu can a Bauchi ma zance to amma ba mu saboda rashin lura rashin kula ga ma'aikatan asibiti mun samu matsala kware da gaskiya yaro ya fito lafiya shekaru yau ana 38 ana fama amma da muka zazo haihuwa na biyu su asibitin nan su suka gane cewa bai kamata ma da an sa ni na haihuni da kaina ba amma kaga can ba a kula ba amma nan da yake an kula dole aka gane ga matsalar da ya jawo wahalar da wannan yaro ya shiga ciki
an yi amfani da na'urori masu ganin ciki
da amfani da na'urori da muke to kuma abin mamaki zaka gani likitocin Najeriya a ko a America ko a Ingila su ne ake kiran su kwarantaccen likitoci ake ji da su to me yasa a Najeriya kuma ba a yin haka me yasa ba sa taimaka ma gida
da ganin ki rashin kayan aiki ne
rashin kayan aiki ne da rashin kayan aiki kila sannan kuma da rashin kula da
babu doka irin wannan wadda za ta bin sansa abun da ke faruwa
ta ganin yanzu anan idan ka kuskure akan wani abu dole doka za ta yi maka hukunci to can babu dokan da za ta hukunta abin da yanzu anan America ne abin ya faru da yaro na za a bi min dole sai hukuma ta hukunta dalilin faculty da aka yi har yaro ya zama haka
eh mutum zai ma rasa licensing aiki ba
eh wa ma zan je in karba in duba a wurin wa ma zan je in nema da na farfado daga haihuwa na biyu a nan America a Columbus Ohio sai na zauna ina kuka sai wata nurse ta ce mu menene nake kuka sai na ce mata ina tunanin gida ne da a ce kashi 20 na ma'aikatan asibitin Najeriya za su zo su ga yanda ake ma marasa lafiya a nan ina gada zai taimaka ma mutane ita tambaye ni wai ba a yi mana haka a can eh ne shiru dai kawai ina kuka na kawai kaga muna da matsala kwarai da gaske ana rike yin aiki rukon tsakanin kashi nan in baka yi aiki ba za ka samu kudin ba amma can da yake an sani ko ka je aikin ko ba za ka je aikin ba kudin watan kanana sai ba a biya ka kudin wata ba sai ka ce za ka yi strike amma kuma ba ka yi aikin da za ka karɓi kudin ba amma kana strike domin ba a biya ka kudin wata ba
yanzu daga baya yaran naku na fari ya samu dama da ya zo na Amurka hakanan ne
sosai ma ai kasan su ba ka wasa da ƴaƴan
hakanan ne to Allah ya sa masu sauraron mu san wannan hirar tamu to daga ƙarshe ina so muku tambaya ta musamman wani kira gare ku ga shugabannin Afrika musamman na yankunan namu in ce Najeriya ni Kamaru da Chad
to kamar yadda muke magana shine an yi doka a bi doka daga shugabannin har ɗan ƙasa a rinka a bi doka an ce za a yi aiki karfe 8 zuwa a ce karfe 4 ko kuma zuwa 12 to a tabbata an yi ma'aikaci idan bai yi aikin shi yadda ya kamata ba asibitai a sa musu idanu sannan kayan aiki ba za ka yi aiki ba kayan aiki ba in ka je makarantunmu na Najeriya a ƙauyuka da har cikin gari za ka ga ba waɗansu wurare ma ba kujerun zama yara a ƙasa suke zama to ya za a koyi karatu ni malama ce tunda na tashi malama ce na yi malinta daga malaman primary har zuwa principal. Amma zaka gani ba kayan aiki. So ba kayan aiki ya za a yi. Ina ganin abin da za a taimaka shine a taimaka a inganta wuraren
ba da ilimi.
Kusan samu yawa ilimi da asibiti da duk inda ya kamata a inganta su domin banda in ba inganta ba ba yanda za a yi. Waɗansu mutanen ba duka ƴan Najeriya din bane suke da sakalci ba sa son su yi aiki. Akwai waɗanda suna so su yi aikin tukuru, wasu ma da kuɗin su suke sayan kayan domin su yi din. To amma yau su saya gobe su saya jibi su saya ina za su samu kuɗin. Ka gani komai yanda kake so kai aikin idan babu kayan aikin ba yanda za ka yi dole ka na ƙasa.
Haka ne.
A taimaka ƙasashen mu, a taimaka a inganta rayuwar jama'a. Domin rayuwar jama'an nan fa su ake mulkin su.
To mun gode kwarai Briska Das El Aslin kasar Najeriya dake nan jahar Maryland dake kasar Amerika. Mun gode da bamu dama tattauna tare da ke a cikin shirin namu na himma. Bata gagona ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC.
To jama'a yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro.
Sako na farko ya fito ne daga Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau Dalhatu. Ya ce ina kira ga sanata Wamako da Attahir Bafarawa cewa a matsayin su na manyan jihar Sokoto ba daidai bane su dinga yi wa juna kallon raini da har zai kai su ga yin chatan baki a tsakanin su, ganin cewa kowannen su yana da kima da daraja a jihar tasu. Sako na gaba ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta a jihar Katsina Najeriya. Ya ce yabon gwani ya zama dole, muna jinjina wa kasar Gambia dangane da matakin da ta dauka na gurfanar da jami'ai da sojojin Myanmar a gaban kotun binciken manyan laifuka ta duniya ICC kan yiwa musulmai tsiraru na kabilar Rohingya kisan gilla da yiwa mata da kananan yara fyaɗe. Babu shakka hakan yayi daidai. Sako na ƙarshe ya fito ne daga Kadora da Giga dan Fulani Warji daga jihar Bauchi. Yace salam VOA Hausa. Hakika yajin aiki da wasu malaman makarantu suka tsunduma a kasar Ghana bisa kin biyan su hakokin su da gwamnatin kasar ta yi yayi daidai. Da fatan Allah ya kawo karshen haka kuma Allah ya sa hakan su ta cimma ruwa.
A gaida Aisha Tusuli. Yanzu kuma ga Yusuf ya dawo da labarai amma a takaice.
Amina a takaicen dai shine bayan kwashe tsawon watanni biyu suna bincike akan wasu daga cikin ɗabi'un shugaba Donald Trump, ɗan jam'iyyar Democrat sun maida hankalin su akan wasu daga cikin laifuffuka da suka ga cewar ya kamata a duba su, wanda ya hada da rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller. A yau Laraba ke sa ran babban mai bincike a ma'aikatar shari'a zai gurfana a gaban kwamitin shari'a na Majalisar Dattawan Amurka don ba da bahasi akan rahoton da ya fitar mai nuna cewar binciken da hukumar mai binciken laifuffuka ta FBI ta fitar ya tabbatar da cewar Rasha ta yi katsalandan a zaben kasar da ya gabata. Jami'an tsaro a kasar Somali sun harbe wasu mutane biyar waɗanda jami'an suka bayyana da cewar su ne suka kitsa harin da aka kai a babban a yau ajiya talata a wani otal na alfarma da ke kusa da fadar shugaban kasar. Akalla mutane biyar ne suka mutu, wasu kuma sun raunata daga wannan hari da aka kai.
To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatarwa da Julie Lathers Gresham da ta hada shirin, sai kuma injiniyan mu na yau Mr. Dan Crafton, Amina Buhari Aunike cewa sai mun haɗu insha Allahu a shirinmu na dare.